بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بمنهجه وصار على منواله إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. بارك من سادوا a wannan yammaci na Asabar wanda ya dace da 14 ga watan Jumadal Ula, wata na 5 a wannan shekara ta 1419 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya dace da yammaci na 5 ga watan 9 watan Satumba a shekara ta 1998 a shekarar nasara ɗan mutum. Ubangiji ta'ala ya sake kaddar saduwarmu a cikin wannan gari na Zindar ko da Magaram bayan shekaru 3 kila da suka wuce, kuma Allah ya kaddara haɗuwarmu a tsakiyar wata a lokacin da ya dace da kwanakin da suke da kima, shi da jerin kwanaki 13, 14 da 15 ga wata, waɗanda ake kiransu da suna ayyamul bidi, waɗanda suke da darajarsu ta musamman har shari'a ta nuna mustahabbancin azintar waɗannan kwanaki. Godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya tara mu a wannan waje mai albarka don tattaunawa akan matsaloli waɗanda suka shafi addininmu. Farko dai, kafin mu ke komai, sanadiyar haɗuwarmu a nan shi ne ‘yan uwantaka ta addinin Musulunci, ‘yan uwantakar da bata san iyaka ba tsakanin ƙasa da ƙasa, ‘yan uwantakar da bata san bambancin launin fata ba, ballantana bambanci na yare ko ƙabilanci. Yan uwantakar da Ubangiji ta'ala ne ya jibanci nauyin kullata tsakankanin dukkan waɗanda suka ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وبنجي تعالى سنبين مني باوان أبندك سكانوا سفاكي أم وانتكا. وبنجي تعالى من مني مغادة ماتا ساشي السوء أو ياء بعد مجد انتانوين ساشي لي ما سكا وناهي ساشي masu taimaka masashi ne sukan so wazinansu dukkan dangin alherin da suke so wa kawunansu, sukan gudu majinansu dukkan sharrin da suke jin tsoron ya fada kansu. Ba'duhum awliya ubadu ya'muruna bil ma'ruf, ga kuma siffarsu umarni da kyakkyawan aiki, wa yanhauna 'anil munkar da kuma hani daga mummuna, abinda ko ake nufi da kyakkyawan aiki, abinda shari'a ta sa musu suna kyakkyawa, ko da su a mizanin mutanen gari amma auni ko mudu da suke au da shi su suna ganin mummuna ne, shari'a ta sa masa kyakkyawa fiye da ya zama kyakkyawa. Abinda ko ake yi da munkari abin ki a shari'ance a tabarau din mutunci, ko da su mutane mu'amalarsu ta yau da gobe ta sa sun mayar da wani abu munkari ya zanto gama gari, kowa ya saba da shi har yanzu dai a mahangar musulunci sunansa mummuna. Wa yutuna salata wa yutuna zakata, duka wannan kafofin mune ne, suna tsayar da sallah kuma suna bayar da zakka. Wa yuti'una Allah wa rasulah, kuma suna da'a da biyayya ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam. Ula'ika sayarhamuhum Allah inna Allah azizun hakim, lalle waɗannan da sannan Ubangiji ta'ala zai ji kansu. Lalle Allah ta'ala shine aziz mabawai wanda ba abinda ke gagararsa, shine kuma hakim mai hikima cikin dukkan abinda yake zartaswa. Ubangiji ta'ala ya kara dawamar da wannan ƴan uwantaka da ke tsakaninmu, domin ya ƴan uwa ƴan uwantakar musulunci ita kadai ce mai ɗorewa. Duk abinda yake haɗa wani da wani in ba musulunci ba, to wannan haɗuwar ranar tashin kiyama za ta yanki. Ka san abin da ke haɗa wani da wani akwai jini, a ce wani ƙanin wani ne, wani baban wani ne, dangantakar wani da wani kuma akwai ƙabila, ya zanto wani Bahaushe ne, wani ma Bahaushe ne, ko wani Bazabar ne, wani ma Bazabar ne, wani Gozo ne, wani ma Gozo ne, wani kaza ne, wani kaza ne. Haka kuma akwai sana'a, wani tela ne, wani ma tela ne, wani ma'auni ne, wani ma ma'auni ne, wani majimi ne, wani ma majimi ne, wani baduku ne, haka kuma wani shi ma dukan keke. Haka kuma akwai launin fata. To dukkan waɗansu al'amuran da ke haɗa mutane alaƙa da juna matuƙar ba musulunci ba, ba sa ɗorewa. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Dukkan masoya juna, abokanin juna, a wayi gari a ranar tashin kiyama sashi zai zama abokin adawa ga sashi. Za su zanto maƙiya juna, illa al-muttaqin, sai waɗanda suka ƙona alaƙa ta addinin musulunci. To dan saboda haka muna roƙon Allah ta'ala ya ci gaba da dawowar da wantakar musulunci a tsakanin mu, ya kuma mantar da mu dukkan wani bambanci, ko na yare, ko na launin fata, ko na ƙasa, ko na ƙaramar hukuma, ko na gunduma, ko na masarauta, ya zanto gaba ɗaya mun tare karkashin kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Kasancewar abin da ya tara mu yana da munasaba da auratayya, kuma malam Abdulhab Allah ya saka masa da alkhairi ya yi mana matashiya kan waɗansu daga cikin hikimomi da ke kunshe cikin rayuwa ta aure da kuma nufofin aure a dunkule a jumlace. Alal haƙiƙa rayuwa ta aure rayuwa ce mai matuƙar muhimmanci. Hikimar Allah subhanahu wa ta'ala ta sa ya shar'anta mana aure don yin zanto ita kaɗai ce ɗaya-ɗayar hanya da aka yadda a samu alaƙa ta zamantakewa da juna tsakanin wani da wanci. Babu wata hanya da Ubangiji ta'ala ya tsara ta wani ya alaƙa da wanci matuƙar ba ta auratayya ba ce ba. Kasancewar a yi abuta tsakanin wani da wanci, a yi samartaka tsakanin wani da wanci, a yi ƙawance tsakanin wani da wanci, matuƙar mafarar abin da makararsa ba a sanya niyyar aure a ciki ba, to Ubangiji ta'ala bai yarda da wannan alaƙar ba. Duk inda Allah ya ambaci mata cikin Qur'ani wajen alaƙarsu da maza, yana ba su lafazin da ke nuna lafazi na aure. Ga misali kamar haka, kaga idan ka ce annisa mata, sawa'un ƴan mata ne, zawarawa ne, manya ne, yara ne, amma idan ka ce zauj a cikin Larabci baka nufin kowace irin mace sai wadda take ta aure. Duk inda Allah ya kawo maganar alaƙar maza da mata, ita matar sai ba ta lafazi na zauj. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته خلق السماوات وبنجي يكاو آيو يندسكي نونا بينتكرسا يجيرس أتكي سورة الروم sai ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha, sai ce azwajan kamar da aka yi ce zauj wa khalaqa minha zawjaha to wannan zauj kuma yana nufin mata ta aure kenan dan annabawa babu wata alaka tsakanin wani da wanda sai in ya zanto za a gina wannan alakar ne akan auratayya dan haka aure yake da daraja yake da martaba kuma shari'ar musulunci ta shirye ruwa gare shi ina ganin ga karatu muna cikin mukaddima ga kuma ruwa yana sauka ko to shi ce to dan saboda haka shari'ar musulunci ta zabar su game da yin aure kamar yadda malam Abdulhadi ya karantar da mu hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam din ke cewa ya kuta ran matansa wato wanda ya sami ikon yin aure lalle ya aure domin aure din nan shine zai sa ya rufe idansa ba zai rinka kallishan kallishan ba kuma aure din nan shine zai katangance shi ta yadda ba zai samu fadawa cikin ramin zina ba to dan saboda haka lalle lokaci yayi da za a zabular da matasa wajen muhimmancin aure a cikin addinin musulunci kuma lokaci yayi ma da za a tunatar da mutane shi kansa fannin aure din da mutane su fahimci bambanci tsakanin rayuwar auratayya da wadda ba ta aure ba da yawa shedan na yawa dan adam guduba ya nuna maka wahalhalu da ke cikin rayuwar aure za a tambaye ka cefa ne za a tambaye ka rigar sallah za a tambaye ka sabulun wanki sabulun wanka duke suranta maka wannan matar banza kuwa wanda zaka game da ita a kan titi ta amince da kai alaka ce ta dan zumuntuna shakatawa da gangujewa ce ta dan zumuntuna wanda ko gina akan wani farashi na kuɗi wanda bai taka kara ba balle sana ya kariya a cikin babu biyan kuɗin haya babu matsaloli irin wanda suke cikin rayuwar auratayya kuma zaka samu biyan bukatar ka irin wanda zaka samu in ma auren ka yi ko wanne dai abin da ake bukata ka huce haushin sha'awar ka tsakaninka da yamaci to zaka samu anan wurin ba tare da an tambaye ka kuɗin haya sabulun wanki sabulun wanka a tamfar sallah da me sai ka wahala da kanka kan rayuwar auratayya galibi abinda ke danke cusawa matasa kenan a cikin kasashe irin namu kuma ya dace da daidai lokacin da aka samu karaya ta tattalin arzikin kasa a dukkan kasashen mu to sai kuma ya dace da kuma karancin koyarwar addini a cikin kwakwalan matasa shikenan sai za mu da iske mu je mu shikenan kawai sai mutane suka fifita gare su yin rayuwar banza mutum ya yi ta bin 'yan mata mutum ya yi ta bin karuwai ya yi ta bin cilaki yana abinda bai dace ba wato a madadin yin rayuwa ta auratayya to ina so in nuna mana cewa duk da cewa wancan alaka da ke tsakanin wani da wancan ta aure da wanda ke tsakanin farga da farga wanda suke ta zina a ciki kowanne akwai jin daɗi da ɗauke ma juna wato ainihin kewa da sha'awa ta waɗansu mintuna amma akwai bambanci mai faɗin gaske ga bambanci wanda za ka iya ganewa a sarari farko dai lokacin da ya kasance ka haɗu kai da wancan za ku aikata zina duk lalacewar al'ada ta ƙasashenku kana ɗari-ɗari ba ka son kowa ya gane kai mazinaci ne wanda suke da kunya ma ba sa iya a unguwannin sai sun je waɗansu unguwanni daban kai waɗansu sai sun bar gari sannan su je wani gari idan sun dawo garinsu ya zama amirin nuni ne in ya dawo gida amma in ya tafi tsira ne ko kaɗan raba zai je ya tsiya yadda yake bukata to menene na laɓe-laɓe wanda koye aure fa kaga wato za a zo ne a taru jama'a kowa zai kulla alaka tsakanin wani da wancan adadin mutanen da suka taru sun taru ne don su ba da shaida cewa wani dai wancan kuma ta zama hanyar a gare shi daga yau daga gidansu a tashi ana buɗa da gara a tafi da katifa da gado da menene a je a yi mata jere a ɗakinta a shirya gado da katifa iyayenta za su ce gado da katifan kuma sun san kai za ka yi barci da ita akan wannan ba sa jin komai suna annashawa da jin daɗi suna farin ciki ya su ta samu miji in matar banza ce wani uba ne zai zo shirya gado da katifa ya yi menene ya kira ka daga wajen ki zo ka yi aikin banza da ita dan Allah dukiyar shi ko shi ne ke ɗan ɗin zamaninsa kaga bambancin wannan rayuwar kenan idan ta zo ta samu juna biyu matar ka ta aure ta samu juna biyu lokacin farko iyayenta murna suke yi wanda kuma Allah ya bata ciki Allah sauke ta lafiya ana ta mata fatan alheri kai ma iyayenka murna suke kai ma murna kake ita ma yarinyar murna take ba mai jin kunya tsakanin kai da ita idan ta samu juna biyu amma idan matar banza ce ka je ka ratse da ita ta samu juna biyu in da kana zuwa kullun sai ka ji an ce ta samu ciki to sai ka rinka ratsewa wai kai ta nuna ka ta ce kai ne duk wanda yake da alaka da yake yanzu tsoron ke jikattace shi ne. Kamanta ba wancan juna biyu ne, wannan fa ba kamanta ba wancan juna biyu ne, wannan juna biyu ne, amma wancan na alkhairi ne, Allah ya sanya albarka a ciki, shi yasa kowa ke farin ciki da shi. Wannan ko na banza ne, dan titi ne, shi yasa kowa ya tsane shi. Wanda yayi ya tsana, wanda aka yi wa ta tsane shi, dan gidansu iyayenta ba sa son wannan dan da za a haifa, kai ma iyayenka ba sa so a jingina musu wannan dan. Idan aka haifi dan ya fito, kowa baya kaunar ku duka, zai zanto baragobi. Irin wannan ƴaƴan idan suka tashi a cikin gari, a cikin jama'a, suna tashi ba su samu gatan uba ba, ba su samu kulawar uwa ba, ba su samu gata daga wajen dangin uba ba, dan ba su matan su ba, ba su samu kulawa daga dangin uwa ba, dan suna ganin shege ne. Sai tashi da uku da yana jin haushin dukkan society din, baya damuwa ake gobara ta kama garin gaba daya, yana ruwansa, baya damuwa ya cinna wuta, baya damuwa ya kashe wannan, ya jima wannan, ya ci mutuncin wannan, saboda shi ya tashi cikin kaskanci. So yake kowa zama kaskantacce dan a huta. Ka san psychologically a ilmin nafs, idan ka tashi da ciwon kai yau da safe, sai ka fito ka ce kai wallahi yau ina da tsananin ciwon kai, sai wanda ya ce kai wallahi ni ko lafiya ta kalau an yi magana da ciwon kai na jin na fi shekara, wancan ce ciwon kai an yi na manta ma ko tun yaushe, to sai ciwon ya ƙara tsanani saboda ba wanda ya taya ka cikin abin da kake ciki. Amma da ka ce ciwon kai, sai ce tun yaushe, ce wallahi jiya na tashi da shi, a ni yau kwana uku ma ina fama da shi, wani ji ai ni yau ya fi mako guda, sai ka tunaka ya fara sauki, ba fi magani ba ne, ba kuma sai kin yi ba. Amma haka ɗabi'ar ɗan adam take, yana son idan ya samu kansa cikin wani hali, to jama'a su yi tarayya da shi a wannan halin. Don haka ɗan banza so yake kowa zama ɗan banza, amirul mu'minin sai ke kowa zama duk jama'a su zama umara'ul mu'minin. To don haka wancan yaron da ya tashi a wannan halin, sai tashi yana tsanar kowa, baya jin kan kowa, baya jin tausayin kowa, don yana ganin cewa ba a ji kansa ba. To kaga bambanci tsakanin wannan abu da ya faru tsakanin auratayya da wannan wanda yake ba na auratayya ba. Bugu da ƙari, ai ba kowace nema ita kanta da ake yin ta araha ba. Akwai lokacin da mazinaci yake kashe wa kilaci kuɗi sama da mai aure abinda mai aure ke kashe wa matarsa, ya kama mata ɗaki, ya sai mata television, ya sai mata video, ya sai mata menene, ya mata hidima kala-kala, ya sai mata takalmin yayi, atamfar yayi, gyalen yayi, ko menene yayi, shi yayi mata. Wani ma har mota, wani ba ta kujerar maka, wani ba ta umara, ya zaiwa iyayenta, bai wa iyayensa ba. Duk wannan kuma a banza. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya faɗa game da aure a cikin hadisin Muslim, riwayan Abu Huraira, yace dinari ne ka zo ka ciyar domin ai jihadi fi sabilillah, ga kuma wani dinari daya ka zo ka bayar da shi ga miskini mabukaci, ga kuma wani dinari daya ka zo ka kashe shi wajen ciyar da matarka, wajen biyan bukatan iyalinka da ke gidanka. Annabi yace a'zamuha ajra allazi anfaqtahu ala ahlik, wanda yafi girman lada shine wanda kai ce fane kake gida. Haka kawai yanzu ka tara samari ni ƙari da kawai, dan kana samun kuɗi, kana samun wadata, a zo a ci abinci abin nan, wannan dai zaka samu lada in kai dan Allah. Amma ka samu matarka ta gida, ka kai mata abinci, ka kai mata abin sha, ka sayo mata lalle, ka sayo mata sabulu, wanki, sabulun wanka, turaren wuta, turare na ruwa, wallahi wannan ya fi lada sama da sadaka da zaka yi a titi. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ɗaya daga cikin sahabbansa yana cikin cutar ajali, dogon hadisi ne haka, cikin abin da Annabi ya faɗa masa, yace babu abin da zaka ciyar face sai ka samu lada, sai ce hatta ma taj'alu fi imra'atika, hatta lomar to da zaka kai bakin matarka shi kansa abin da zaka samu lada kai. Goro ba zai samu wannan falalar ba, goro dai ba shi ba samu wannan lada. Ladan da ake samu in an baiwa mace tuwo, ko an so mata fura, ko an so nono, ko sabulun wanki, ko zunguru da za ta yi kunshi, duk wannan goro ba shi ba wannan ladan sai ranar da ya aure. To kaga falalar rayuwar auratayya kenan. Ga kwanciyar rai, a sakamakon aure ne Allah zai arzuta ka da ɗa na gari, wanda ɗa ɗin nan jari ne. Gashi Malam Abdulhadi ya karanta da mu hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan mutum ya mutu ayyukansa gaba ɗaya sun yanke sai daga kafa guda uku. Kafa ta farko sadaka jariya, mutum ya gina rijiya ana amfana da ruwanta, ya gina masallaci ana sallah. Kafa ta biyu ilimi mai amfani, ka karantar da mutane, ka musu wa'azi suna amfani da karatunka, ko ka wallafa littafi ana karantawa ana karuwa da shi, to wannan duk zaka samu lada akai. Abu na uku shine wanda ya bar ɗa na gari, wanda zai rinka yi masa addu'a, kaga goro ne shi ne samun ɗa na gari. Dan ko ya tabbata wani yayi zina da wanci,
kuma an san da shi da ita kawai suke alaka, bata san wani ba sai shi, sai ta yi ciki, sai ta haihu, za mu ce wannan ɗansa ne? A shari'a ba ɗansa bane ba, a shari'a wannan ɗan wancan ne, wane ne ubansa? Ba ya da uba, ko da ya fito tsakanin shi da wancan kamar an tsaga kara, kamar an fafe ƙwarya, dan saboda tsabagen kamanceceniya da juna, duk da haka ba ɗansa bane ba a shari'ance, ba zai ci gadonsa ba, shari'a ba ta ba shi wannan ɗan ba, dan ba a samun ɗa sai ta hanyar aure, ta hanyar zina ba a samun ɗa. To kaga kenan babu yanda za a yi mutum ya samu wannan albarkar ɗaɗin sai in ya kasance aure yayi. To da zaran ka haihu kuma, to kuma ka ƙara samun lada, in da kana ciyar da mutum ne kana samun lada, kaɗai yanzu ciyar da ɗa kuma za ka samu lada. Ana nan ka girma, lokacin da ka fara tsufa yaro kuma ya kawo ƙarfi, ka yi masa tarbiyya ta gari, ka gina shi akan ɗabi'a ta gari, ka koya masa addini, ka koya masa sana'a, lokacin da za ka gajiya sai gana taimakawa rayuwarka. Ya sau nawa ne muka ga iyaye da suka gajiya ƴaƴansu suna ɗaukar rayuwarsu, su taimaka musu, su ba su abinci, su gyara musu ɗakin kwana. Idan kai rayuwa ta bariki, ka bi waccan kamar ɗan akuya har ka gama yayi da ita, ka sake bin waccan, ka sake bin waccan, ka sake bin waccan har ka tsufa. Ba aure kai ba ballantana ka samu ɗan da zai taimaka maka bayan ka tsufa, menene zai faru? Yayin da ka tashi tsufa sai ka tsufa a bariki, kawai kowa ya ganka ya san tataccen ɗan dandini, saboda haka ba mai tausaya maka. Tun kana dako, tun kana aiki, inda can kai kana aikin office, saboda kai ɗan boko ne, kai karatun zamani, kai karatun menene, yanzu za ka kai waɗansu shekaru wanda dole za a yi maka ritaya. To da an yi maka ritaya, duk gida da aka baka yanzu an kwace, masu gadi da aka baka an kwace, motar hawa ta tsufa, baka da sana'ar yi, baka da ɗa, duk zaman rayuwarka rayuwar turai kai, da kai sai ka bocan, sai ka bocan, sai ka bocan, sai ka bocan. Yanzu karfinka ya kare, ko baka da ɗan da zai taimaka maka, ko babu aikin office, kuma baka da jari ballantana kai kasuwanci. Za ka shigo cikin gari a tsakanin mutanen da baka saba rayuwa da su ba, shekaru 20-30 kai an riga an yi saitin kwakwalwanka daga fari. Abin da aka tsara ma da banka na ganin duk waɗannan yan ƙauye ne baka zama da su. Yanzu ka tsufa kuma dole za ka dawo cikin su, ba hali ka je fari, ko kin gurin ka expire, amfaninka ya ƙare. Sai ka shigo cikin society ɗin da ka ɗauka yan ƙauye ne, gidadawa ne, ba su iya boko ba, kuma a cikin su za ka zo ka koyi sabuwar rayuwa. Da ɗa ba mace, ba gida, ba wa, ba jika, ba wane ne. Sai tsabagen zafin maula, sai bin inuwa ta safa daban ta yamma daban. Ana na adana wata rana sai a jikin neman albarkacin daren juma'a, albarkacin daren juma'a, a cikin dama wani bane ta dace wani an yi tsiyada, yanzu an dawo ana albarkacin daren juma'a, shi ko bai taba sallan juma'a ba shekaru 30 yana tsiyarsa, yanzu kuma yana neman a bashi albarkacin daren juma'a. Ka san Allah da Allah, Allah da rahama yake, lalle Allah halim ne. Yanzu mutumin da ya shar'anta ma juma'a ka ki, yanzu kuma ka tsufa ka zo kana neman albarkacin daren juma'a dan tsiya, baka neman albarkacin mutum kana da kulciyarka. To kaga wannan duk abu ne dake bambance mana tsakanin rayuwa ta auratayya da rayuwa wadda take ba ta auratayya ba. Kuma lallai wato ainihin mu sani cewa manufofi da musulunci ya tsara wajen aure dole sai muna kulawa da su. Yato da dama ba ma kulawa da manufofin rayuwa ta auratayya. Shi ko shari'ar musulunci, ita ko shari'ar musulunci tana da tsarinta wajen kowane irin abu da za a shar'anta a ce kai ko a ce ka bai. Yayin da aka ce kai, akwai hikimomi karkashin wannan yi din. Idan aka ce ka bari, akwai hikimomi karkashin cewa ka bari. Kaga daga cikin manufofin aure, farko dai raya sunnar annabi, yayin da ya kasance a cikin zuciyarka ka yi aure don ka raya sunnar annabawa, don dukkan annabawa wato galibinsu sun yi aure, kamar yadda Allah ya ce walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya. Kuma annabi ya nuna cewa aure sunnata ne, kamar rajaba an sunnati falaysa minni. Yayin da kai da manufarka raya sunnar annabi, kaga kana da lada. Na biyu kuma, idan ka tashi sai ka sake kallon wata manufar, shine hadisin da Malam Abdulwahab ya karantar da mu, ana yin aure dan ababe guda hudu. Ba annabi ya ce ku yi aure dan ababe guda hudu ba, ba da labari yake abin da yake sa mutane su yi aure galibi ɗaya ne daga cikin ababe guda hudu. Farko, wani na auren mace dan kyawunta, abin da yake so ya samu yar autan mata san kowa kin wanda ya rasa, a ce duk kwallon nan ba ka mata, to sai mutane su yi ta takara a kai, idan wanda yake kwalla ɗaya wanda ya kai biyu, wanda yake akwatu ɗaya wanda ya kai biyu, ai tai wanda ya kawo fantimoti iri kaza, wanda ya kawo iri kaza, sai inda jaka ta kasa ku, sai inda jaki ya kasa, haka za a zuba an tafi. To wannan wani kyau kawai ke ne ba, ko da kyan nan irin na balbela ne fariƙal daga waje, amma na manta fa baki girin. To haka ita ma ta tafi autan mata, san ko wacce wanda ya rasa, amma ita kuntuka matsu ya sai kaji, ina ma baka taba saninta ba a duniya. Kyau kawai wanda yake nema, banda shi baya bukatun wani abu. Wani kuma abin da yake bukata yar usuli, yar gidan wanta ce, yar gidan su wani ce, ai babanta shi ne wani dinnan, wanta shi ne wani dinnan, ai danginta su ne su wani dinnan. Wani kawai wanda yake bukata shi ya samu raƙuwa da wani gida da suka shahara, shikenan bukatar su ta biya. Wani kuma abin da yake bukata dukiya, ko ita suna da dukiya ko ƴan uwanta suna da dukiya, wannan kawai yake bukata wajen aure. Wani kuma abin da yake bukata shine addini. To sai annabi ce fa alayka bi zati ad-dini, kai idan ka tashi aure ka nemi abuciyar addini. Idan addini ya haɗu da kyau ya zama nurun ala nur, idan addini ya haɗu ga kyau ga kuma kuɗi, haka kuma duk ya zama anwar. Idan addini ya haɗu da dukkan sauran, kai dai abinda zaka fara kallo shine addininta. Mai natsuwa ce, wato tana da tarihi mai kyau, suranta bai ɓaci ba tsakanin jama'a, tana da kame kai, tana da kunya, tana kuma zuwa makaranta, tana da ilimi na addini, tana da ilimi da wayewar kai na zamani. To wannan shikenan bukata ta riga ta biya. Ka sami irin wannan ko nawa aka sa sadaki in kana da shi ka biya. Dan samun irin wannan to daidai ku ne cikin jama'a, musamman a cikin wannan yanayin da muke ciki. To kaga idan mutum ya tashi aure yana da kyau ya kalli wannan manufar, shine addini. Amma idan kace kyau kuma zaka kalla shi kyau din nan, yanzu ne kafin ku zauna kake ganin kyau din. Idan kuka zauna kuna tare yau da gobe yau da gobe, wannan kyan ko baya dorewa. In tana da addini shine zai ci gaba da rike ta, in tana da mutunci, mutunci zai sa ka ci gaba da rike ta, in gidansu mutanen kirki ne, kunyar iyaye zai sa ka ci gaba da rike ta. Amma kyau dai bai sai sa ka rike mace ba daga farkon ta har ƙarshen ta, dan duk inda abu yake da kyau, to idan ka ci gaba da kallon sa har ya zama sai ya zama ba da kyau. Shi yasa a Hausa nake cewa wai ido wa kare na, wannan nake gani kullum. Kana ganin kyanta ne kafin ta zo gida, amma ta zo gida a zauna yini dai, da can gurin kyawunta da kake gani fa ba wuri dai kuke kwana ba, ba wuri dai kuke yini ba, kila wani lokacin za a yi kwana biyu ba ganta ba. To duk lokacin da za ta ganka kuma kuna da alkawali, saboda haka duk abin da ta san za ta burge ka shi za ta tsaro. To kullum sai kai ta ganin kyawun din, kai ai ba dama ce. Idan ta san za ka zo ta shirya, kila sai da ta yi awa ɗaya ko rabin awa ko minti 40 a gaban madubi, ta gyara nan, ta karkata tsankwali nan, ta sa jan baki nan, ta sa gazal nan, ta tashi ta yi tafiya ta kalli jikinta, haka kawai din ta burge ka. To idan kuka zo sai kuka yi ne ɗaya, nan za ka gane in mai tsafta ce. Kuka kwana, nan za ka gane in mai tsafta ce. Kila ta ci tuwon miyar kuka, ba ta wanke bakinta ba, ba ta koyo ba ta kwanta, da zaran ta tashi da safe da ka san an buga wani bom zai rika fita daga bakinta. To amma kai yadda take ganinka da rana ta tsara lokacin da za ta ganka, saboda haka duk abin da ba ta so ka gani za ta kiyaye. Amma in kuna yau da gobe kuma duk ƙarya ta ƙare kuma, to a wannan lokaci za ka gane a kefa babu sauran kuma wata barazana da za ta yi maka. To shi ja tun farko sai ka nemi addini, kuma idan ka zo kana zance kullum ka rinka ɗora gaskiya, kar kai ta ƙarya. Kama ka je kayo ƙarya kafin ka zo ta ganka fes-fes, sai an zo wajen kwana, wato kamar yadda ake cewa gayu a ganku a titi, amma kar a je wurin kwananku. Yawanci gayu haka suke a ƙasar Hausa, gayu a ganku a titi, ka ga mutum ƙasa ɗin ma kamar wato tsantsanin taka ce yake ɗaf-ɗaf-ɗaf, amma je wurin kwanan su kila kan akumari yake kwana. Gayu a ganku a titi, amma kar a je wurin kwananku. Kar a ga abin karin kumallonku da safe, duk wannan ƙarya ce. Idan ganji a titi kamar menene, amma ka je da safe ga me yake kare kumallo. Idan yayi barcin sa na tsiya bai yi sallan asubahi da wuri ba, yara sun cinye abinci, yazo an cinye abin karin kumallon safe, sauran yara zai ci safe. Haka ne shigo gida na zuzzare ido, wani wani ragar kaza kaza, ya yi wasu ɗan abin da ya rage masa, ya shiga ɗaki ya ɓoye, sannan kuma a gyara shi a fito a ta wani abin nan duk bara zama yake miki ke ma sai sa sai ku gina gaskiya tun farko kowa ya san kowa kai ka gina gaskiya ita ma ta gina gaskiya dan kai kana son addini ita ma tana son addini to wannan manufofin yana da kyau mu kalle su sosai a auratayya ai ba sarauniyar kyau kake nema ba ta akai ai gasa ba ai nune galibi waɗansu samari abinda suke so su auro da za ta kai idan an tsaya cikin samari kai ai matar wane kai ba dama ce gaskiya ya mori ka ci dan Allah wannan aikin mutunci ne ma wani ya kalle ka ce kai ai ka mori da mace ya aka yi ganta in kana da kishi ya aka yi ganta ya kamata ka ji haushi ma'ana ya ganta araha da me da me ya kalla har ya san ka mori ai bai kamata ba duk mutumin da yake kai ai wani ka mori to wallahi idan baka nan minti jar zai ci amma nan kake nan ha gudu irin karfin hali ne are fada ma kuma kike ji dadi har kuma in ka tashi unguwa sai ka fito da ita kuma kana son ita ma ta danyi ado dai idan kun dan wuce a ce wallahi ka gashi can da ita dan laiko su wanda zai kwace ma ita kina kai sai ka zo matar ku ba matar ka ba in kai wasa to ya kamata mu kallo addini lokacin da zamu yi aure baya ga haka kuma gaskiya zamu faɗa ma juna bayan yin aure din nan zai magance mana dansu matsaloli kuma yin ƙari bayan an yi aure shi ma zai ƙara magance mana matsaloli ubangiji ta'ala ya kaddara to mata sun fi haƙuri ko dan na ga sun sa hijabi suna ciki suna jin mu sai ku haƙuri a ubangiji ta'ala ya kaddara adadin mata ya fi maza yawa kiyama na matsowa adadin mata na ƙara ƙaruwa na maza kuma na raguwa har za a yi lokacin da annabi ke cewa inda za a raba matan duniya kowane namiji ɗaya zai samu mace 50 to idan aka ce kowa ya aure ɗaya-ɗaya sauran rarar mata da za a samu ya za a yi da su kuma gashi su mazaje su suka fi mata cin karo da hadari da ke kawo mutuwa da wuri duk inda aka hadarin mota sai ka samu maza ne suka fi yawa idan ana yaƙi tsakanin ƙasa da ƙasa dawa ake yi yanzu yaƙin da ake yi na kwana-kwanan nan kawai karka lissafo na baya ga rikicin Liberia da aka yi ga rikicin Sierra Leone da aka yi ga rikicin Congo Brazzaville Congo abin Zaire da ake ciki yanzu ga rikicin Rwanda da na Burundi da ake ciki ga kudancin Sudan ga rikicin Somalia wannan ko duk a cikin nahiyar mu ta Afirka ta dai ga rikicin Angola dukkan waɗannan farkikici ne waɗanda na Afirka kadai kafin ka tashi ka je Asiya ka ga rigimar da ake ciki sai rikicin Afghanistan rikicin Bosnia wato Turai ta gabas kenan da kuma abin da ya shafi wato Albania yanzu abin da ake ciki da sauran waɗansu wurare rikicin Kashmir rikicin Burma rikicin Philippines da sauran ƙasashe rikicin Island Northern Island da sauransu duk wannan fa Allah aƙalla a kowane yini a duniyan nan a ce an kashe mutum 100 cikin wannan yaƙe-yaƙen cikin wannan 100 fa maza ne suke ta rabuwa to idan aka yi kwana 10 ana yi an kashe 1000 idan aka yi wata ana yi an kashe nawa 3000 to ka gani maza ne suka fi samun kansu a cikin hadarin mutuwa yayin da mata suke zaune a gida to idan aka ce adadin mazajen duniya kowa zai tsaya da mace daya wani ma kawai ba zai ba ya za a yi dararen mata da suka yi lagowa su yi yaya kuma su ma yadda kowane dan adam haka yake suna da bukatar wato ainihin namijin da zai dauke musu kewa duk tsoron Allahnsu duk da kawarsu sha'awa wani abu ne da Allah ya kinsa a jikin dan adam mace ko namiji ba yadda zai kauce mata yadda kasan zai bukaci abinci sau uku a yini kafin ya samu zaman lafiya to kuma haka sai ya bukaci matar da za ta dauke masa kewa ita mace sai ta bukaci mutum da zai dauke mata kewa yadda kasan a abinci ko a samu na halal ko na haram ko to haka a wancan bangaren ma ko halal ko haram idan baka tsara hanyar halaliya ba wadda ita ce aure ya za ka toshe hanyar haram ba ta da miji mutane sun gina akan kar su yi aure ko sun gina kan kowa ya ɗaiɗai kar a ƙara saboda kar matsalar rayuwa ta kama shi tattalinki ya kama shi ko kuma saboda su matan su ma suna da masifar kishi kar a yi auren a zauna dai da ita kadai wahada hala shari'a talaha ita kadai kar a haɗa ta da kowa yaya za a yi da wannan sauran adadin matan don girman Allah? Saboda haka dole mu kalli abin da ma'auni na adalci yana daga cikin manufofin yin aure, don ka tangance kanka daga zina, kuma ka tangance wanda ita ma daga zina, kar ta fada cikin hadarin zina. Galibi waɗansu suna samun kansu a cikin zina ba wai don sha'awar su bane su je su yi fasikanci, ba wai kawai don suna so su yi wa Allah tawaye da bore bane ba, ba su da mijin, kuma sun kai shekarun da za su yi bukatar namijin, kuma suna da jahilcin addini, ba wata aya da suka sani da tace musu wala taqrabuz zina, ba su taɓa ji ba, babu kuma ba wani tsari na zamantakewar jama'a da ya haramta musu zina, dokar gwamnati kuma bata haramta zina ba. To dan Allah ya za'a idan kai na yawo sanda na yawo, kaga adola ko hadari a ciki, dan saboda haka wadansu suna fada zina saboda wannan. To dai ya kasance ga wata bayar Allah wanda yake tana cikin wannan matsala, ya za'a yi idan wani bai aure ta, kaga dole ta fada zina, idan wani bai aure ta ya toshe mata wannan kafar ta bukata, ba dole ta fada zina, wata kuma za ta samu kanta a tilasta ta, ko mijinta ya mutu ko iyayenta sun mutu, ba wanda ke rike da ita, za ta bukaci abinci sau uku a yini, za ta bukaci sabulun wanki da na wanka, ba ta da shi, ba aiki take a gwamnati ba, ba wata sana'a take da za ta iya rike kanta ba. Mu kuma a cikinmu ba mu da tsari na zamantakewar jama'a wanda musulunci ya tsara mana, mun tausayi din nan ba mu yi, jin kan marayu, jin kan gajeyu, taimakawa, fakku raqaba au ita'amun fi yawmin zi mazgaba yatiman zama karabatin au miskinan zama turaba, babu wannan tsarin a cikinmu, mun manta da kowa da wannan tsarin, duk wanda ta zai taimako wajensa zai danyi mata murmushi, in ta murtuke fuska sai ya dake, dole sai ta saki fuska sannan zai taimaka mata. Da haka da haka har za a yaudari ta aje a jefa ta cikin ramin zina, ba don tana sha'awar zina ba, don saboda tilasta rayuwar yau ta tilasta ta yi zina. To don me kai a matsayinka na musulmi da baka san a saba ma Allah, ba za ka aure ta ba don ka hana ta fada cikin wannan ramin? Wata mijinta ya mutu ya bar ta da marayu guda biyu ko uku, ba su da jarin da daidai da kosai ta zo ta toye kosai ta rinka sayarwa kowane ko na abu, iyayenta ba za su iya rike ta ba don su matalakawa ne, a masallacin unguwarsu ba za a iya haɗa mata taimako da za a gudanar da rayuwarta ba, a yi mata tsari har ta zo ta samu mijin aure, kawai abinda za ta buɗe baki ta buɗe kunne ta ji shi ne wala taqrabuz zina, wala taqrabuz zina, ita ko dukkan asbab wanda za su tadfa ila zina sun riga sun kewaye ta, duk sabubban da za su haifar mata da zina sun kewaye ta, farko tana da sha'awa, na biyu ga yunwa, ga rashin makwanci, ga ita kaza, ga ba wanda ya taimake ta, duk wannan ayar idan ka zara su ji sadaqa Allahu alazim, amma da kace ya zan yi, bata karanta ayar ba amma ya za ta yi, to kaga duk wanda ya kamata mu kalla, shi yasa ya surda ma daga cikin auren da annabi ya yi, ya yi dan ya ceci, ba wai dan yana sha'awar su waɗannan matan ba, dan ya ceci rayuwarsa da suke ciki. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aure, ya kamata wannan sunnar a dawo a farfaɗo da ita, dan ya ceci rayuwar da suke ciki. Sauda bintu Zam'a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta bayan mutuwar Khadija, an yi hijira da ita zuwa Habasha, mijinta ya mutu a can Habasha, yanzu dole ta baro tun dama garin bakunta suka je, idan ta dawo Makka danginta gaba ɗaya kafire ne, annabi na jin tsoron in ta koma gidansu mace ce rauni gare ta, za a turusa ta ta koma ina kafirci, ba ta riga ta samu mijin aure ba, sai annabi ya ga mafi maslaha shine ya aure ta dan ya tsare mata addininta, suna karkashin annabi na maganar ridda kuma ai, sai annabi ya aure ta, ba wai kawai dan yana sha'awar birin jikinta da kaza da kaza da kaza, a'a dan wannan manufar ma ana yin aure, kuma ka samu lada a wajen Allah, innamal a'malu binniyat. Ga Safiya bintu Huyay bin Aqtab, babanta ba Yahuda ne, aka ribace ta wajen yaki, karshe annabi ya yanta ta, yace kuma yancin da na baki shine sadaki na aure ki, da ya aure ta dangin gidansu gaba ɗaya sai suka zo suka shiga musulunci, saboda annabi ya yi wannan dama don ya jawo hankalinsu su shiga musulunci, don ya ƙulla alaƙa da su, suka zo suka shiga musulunci. ga Ummu Salma wanda ta manyanta an bar ta da marayu, annabi ga in ya kyale ta za ta tozalta, marayun za su tozalta, ya aure ta duk sun manyanta. Shi yasa duk galibi matan da annabi ya aura gaba ɗayan su, in ban da Aisha babu wanda ya aura tana budurwa, duk zaurawa ne ya aura dukkan su gaba ɗaya, dan saboda annabi ba bukatun sa yake kallo ba lokacin auren, yana kallon bukatar ita matar ita ma. Kai ba kana da bukata ba, to kai ma kuma ka tabbatar ita ma tana bukata, ita ba yar adam bace ba. Sai dai kai kana son dukkan sharuɗan ka su cika, a kawo wannan ka ce kai bace ba, kaza dai yayi amma kaza bace ba, a kawo wannan ka ce eh to komai yaji amma banda bangare kaza, har kawai sai ka ce wanda abin nan kana ta wani abu da sauran su. Yanzu kaga kai bukatar kake so ta biya, to su mai da aka bincika ai hakura su kai da kai bukatar su bata biya ba, bukatar su bata biya ba su ma idan aka bincika. Kai ma hakuri ta yi, ta dace da wani bangaren ba ta samu ba, amma ta hakura a haka aka tafi, kai ma dole haka za ka yi. Yaya za ka yi ka samu mutum wanda tun daga farkonsa har zuwa ƙarshensa ka amince da komai naci? Ba zai yi ba. Fa man zal ladhi turda sajayahu kulluha ka fal mar'a nublan an tu'adda ma ayibu, wane ne wanda za a yi da dukkan ɗabi'arsa ko halayyarsa sai dai ya ishi mutum alfahari a kididdige laifinsa, a ce wani ai ba dama ne sai dai yana da kaza yana da kaza, ba har ka iya kirgiya ba kaza da kaza biyu ko uku goma cikin yatsa abin da kai shiru sauran sun zama kenan masu kyau kenan, ya ishe shi alfahari. To ka zo ka ce wance kan tana da kaza din ba dan ta yi tsawo ba, tsawo ne kada aibinta duk sauran komai ya ji kenan. Wato yanzu ta samu kashi 99 cikin 100 ta fada daya, to dan Allah ko a makaranta ka samu 99 cikin 100, wani irin maki ne wannan ya fi wannan? To waɗannan al'amura duk yana da kyan wani ga kallon su, mu kalli manufofin shari'a lokacin da za mu yi aure. Wato wannan zai tilasta mu kenan zuwa ga na farko yin auren da kuma abin nan duk wahalar da za mu sha a cikinsa, lada ce wallahi in dai mun yi da kyakkyawan niyya. Kuma idan Allah ya kaddara za ka sha wahala fa ko baka yi aure ba sai ka sha wahala, duk bacin ran da ke cikinsa ka ce kai ni ba na gudun ai gudun bacin ran nake ai matan kaza kaza, in ba bata ma rai ba a hanyar da Allah ya tsara za a bata maka rai a wajen dara ko ludo ko karta, sai ka yaya a aikin banza a bata mare ka ji haushi ka kwana baka yi barci ba, ka je ta ta a bata mare, kana kallon kwallon kafa a bata mare ka kwana baka yi barci ba, baka sha kai kadai kana kunci a daki ko babu lada. To amma idan abu ne akan hanyar bin Allah wannan bacin ran ya faru, duk wannan yana wani sinadarin shiga aljanna kenan, dan dole ka sha wahala. Sunadarin aljanna kuma shi ne wannan matsalolin, dan da su ne idan kana yin abun dan Allah sai a cikin kare zunubinka, a cikin kare maka zunubinka. To duk wannan yana daga cikin al'amuran da ya kamata mu kallata. Kuma wani abu mai mahimmanci da su kuma ya shafi mata shi ne dole mata su sani cewa maza su ne masu daraja a kansu, masu kima a kansu, su ne shugabanni a kansu. Lokaci yayi da za a yi ta faɗakar da mata wannan, duk da cewa mu a al'adar mu a wannan yanki namu na wani bangare na jamhuriyar Nijar da wani bangare na Najeriya, a al'adar mu dama can iyayen mu mata sun riga sun san akwai girmamawa tsakaninsu da mazaje, amma lokaci yayi da wato ainihin ake kokarin zuga mata da su fice daga karkashin shugabancin mazaje, su ci gashin kansu su yi kafada da kafada da wato ainihin maza. Ubangiji ta'ala ya ce wa lahunna mithlu allazi alayhinna bil ma'ruf walirijali alayhinna daraja wallahu azizul hakim, lalle su mata suna da haƙƙi kwatan kwace irin haƙƙin da maza suke da shi akan mata din, su ma mata suna da shi akan maza din. Sai ce walirijali alayhinna daraja, sai dai mazaje fa su suke da daraja akan su. Sannan Allah yake ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, wato mazaje su ne suke da qawama, qawama kuma shine shugabanci, su suke da shugabanci akan mata. Lokacin da aka daura aure tsakanin wance da wane, ko da a ce wance tana yar shekara 30 mijinta dan shekara 25, to shine dai shugabanta. ba ta da ikon ta ce ita ce shugaban sa ko ki ka faɗa da juna ko ta nemi kwatar ƴancin ta a hannunsa. Kuma shi shugabanci wani abu ne wanda sai an same shi a rayuwa kafin rayuwa ta yi kyau. Duk wanda ya ce ba shugabanci a gida tsakanin mace da mata bai yi da shugabanci ba, kowa a bashi ƴancinsa. Ba shugabanci a gida tsakanin mace da mata to ka ce masa to ka fara rushe shugabanci a ƙasa, zai yadda a ce babu gwamnati a ƙasa? Wa idan rana ɗaya inda za a yi kuskure a gidan rediyo a ce babu shugabanci a ƙasa, daga yau shugabanci ya ƙare kowa ta bikin kansa. Tsarin dabbobi a daji sai ya fi tsarin bil'adama kyau, wallahi tsarin dabbobi a daji ba sai ya fi na bil'adama kyau. Don ko dabbobi ɗin su ma ba akwai shugabanci a daji, ko dabbobi daidai da tsaran tururuwa idan sun taho ɗin nan fa akwai shugaban cikinsu. Wannan da nufin Qur'ani mun ga wannan a cikin kisan Annabi Sulaiman. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan naml dukhulu masakinakum la yahtimannakum sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun fatabassama dahikan min qawli. Je wannan akwai shugaba a cikin su, akwai tsari, akwai ƴan gadi da ake bari a gida. Idan an zo shigowa kuma ana lura da wa fara shigowa, wannan shigo kowa je inda ya dace ba, to balantana kawai a cikin gidanka sai wani zo cewa shi kenan babu shugabanci a gidanka. Kuma cewa a daidaita mace da mata da namiji, na farko ya saba wa nassin Qur'ani mu a musulunci, dan Allah ya ce wal rijalu alaihin daraja, kuma Allah ya ce arjalu qawwamuna lin nisa'i, kuma Allah ya ce nisa'ukum harsun lakum fatu harsakum annafitu, su mata gonaki ne a gare ku. To da Allah tsakanin mai gona da ita gonar waye mai mallakar wani? Mai gona ke mallakar mai, dai shi ke da irin shukawa, ita kuma ita take da inda za a shuka. Wannan haka Allah ya tsara abun a shari'ance, a ɗabi'ance. Nisa'ukum harsun lakum, kai kake da irin shuka, shine abinda kake da shi na kwayayen mani wanda shine sinadarin da ake halittar dan adam da shi. Ita take da wurin shukawa shine mahaifarta. Alam nakhluqu min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun. Ai wannan qararin makin din ita ce mahaifa. Lokacin da ka fitar da wannan sinadarin digon mani din da ake halitta da shi, ba inda ya dace ya zauna a tarareye shi. Tuhitu bihi al-inayatu al-ilahiyya, ta yadda kulawar Ubangiji za ta kewaye shi. Sai ina? Sai cikin wannan mahaifa. Kai ba kai kake da mahaifar ba, ita take da mahaifa, ashe kai ne mai iri, ita kuma ita ce gona wajen shuka. Shi yasa kaga ko gona bata so ba za ka yi shuka, amma in kai ne baka so ba gona za ta karbi shuka, za ta karbi iri da kanta. Shi yasa sai namiji ya yi tursasa mace da karfin tsiyayen sa da ita, saboda shi yake da abin shuka. Ita ko mace in namiji baya so za ta yi tursasa shi ya sadu da ita, saboda me? Dan a lokacin Aisha awarsa ba za ta matsawa ballantana gaban sa ya abin nan. Duk wannan ina fito wannan kwallo-kwallo don mu gane hikimar Ubangiji cikin al'amuran, ba wani rashin kunya wuce ba. Haka tsarin yake, nisa'ukum harsun lakum fatu harsakum annafi'tu. To dan Allah wa cancanta ya zama shugaban wani tsakanin wanda an gana ba a tilasta shi a hukunta shi kan abin da baya so, da wanda kuma ta tsari sun taru in sun ce sai sun yi fasikanci da shi, matukar zuciyarsa ba ta so, to gabansa ba zai tashi ba. In ko gabansa ba zai tashi ba, saduwa da mace ba zai yiwu ba, to sai yaya kenan? Waye ke da iko kenan? Idan ya so sai ya yi, in bai so ko ba zai ba. Ita ko ta so ko ba ta so ban yi gadama kuma sai ya yi, waye ya cancanta ya zama shugaba? Kansu ɗaya ko wani abu ne? A shari'ance, a ɗabi'ance, ba kansu ɗaya ba. To dan menene za a zo haka kawai a yi saitin kwakwalanku daga Turai a zo a ce wai dole wai mata da maza wai kansu ɗaya? Ai zancen shirme ne ba. Kai namiji kamili ne akan mace, ita kuma mutum haka sace ta fara kai. Shi yasa ita mace ba ta zama kamila sai da kayan kwalliyarta. Kai ku kamili ne ko ba kayan kwalliya? Yanzu kamalar mace ta samu atamfa mai kyau, ta samu hoda, ta samu jagira, ta samu jambaki, ta samu dan kunne, ta samu zobanya, ta samu awarwaro, ta samu menene, ta karkata dan kwani, ta samu takalmi kwas-kwas. Tana ƙara ɗorawa kanta kaya kuma tana ƙara samun kamala, da ta cire kuma tana samun tawaya. Kai ko namiji idan ka taho yadda kake, daga kai sai wando sai singileti, kamar dan autar san mudawa wannan shi ne a danka gagagagagawa kana tafiya ba yanda namiji ya sa jagila sai ya yi mai sai ya muni sai ya sa hoda sai ya yi mai sai ya yi muni ita ko da ta sa sai ta kara mai aha ashe ita kamilatun bi ghairiha wa anta kamilu bi nafsika ita kamalatun sai ta samu wadansu ababai ta yi ciko sai ta samu kamala kai ko ba da komai ba kai kadai kai ne cikwa shine wani ke cewa wa mal halu illa zinatun min nafsatik yutammimu min husnin idha al husn qasara wa amma idha kana al jamal muwaffaran ka husnika lam yahtad ila an yuzawwara yake cewa ai kayan awarwaro wannan ado ne ga wanda take da tawaya sai awarwaro take gibin da ake da shi sai jagira da hoda da gazal da zobanya da sarka su take gibin da aka samu saboda tawaya wa amma idza kana al jamal muwaffaran amma idan kyau yake kyau kamala ta kai kamala falam yahtal ila an yuzawwara baya bukatan kuma sai an yi wani suko ka kai kamili ne min kulli wajhin in an kwatanta ka da mace ita ko tana da nakisa da kai waye kamata ya zama shugaban wani biniya asasiya adalatul jism gaban jikinka da sasannan jikinka da jijiyoyinka yayin da ya kasance jikin namiji ya mummurɗe jijiyoyi sun fito ga gashi a hannunsa a to kaga ado ya samu ke yanzu idan mace ta mummurɗe fa ta gudan tsanta kamar dantsan gurgu dan Allah wannan kuma wai zai sha'awarta to an ce wai sai kun yi kai da daidai da daidai da kai da ita da ta yi wannan kuma ai ta yi muni kuma da wani hagan ta yanzu kai namiji kai karfi shine adonka ita kuma mace ta zama toragonci shine ado dinta kai namiji kai babban murya shine adonka ita kuma idan ta yi katuwar murya fa Allah ya lalace ku to ta ko ina ubangiji ya bambanta ku haka kawai sai waɗansu su zo ranar tsakar sai sai sun daidai da ke da namiji aikin mutuncin ki masu kai idan aka ce sai an daidai ta kuke da namiji cin mutuncin ku akai cin mutuncin ki akai kuma su turawa wayo suke yi ba sa so su ɗauki ɗawainiyar aure na cewa su biya ɗakin da za a kwana na haya ne ko su kama gida ko su sai gidan da za su ajiye mace su ba ta abinci su uku ayi ne sabulun wanki sabulun wanka sauran matsalolin rayuwa ba sa son su yi wannan sai suka ce ai ki fito ki nemi yanciki ma'ana ki fito ki nemi wa kanki ce fa ne da kanki shine dabaran don su kansu kashe kudin su saboda shi bato ya komai ki diddiga yake yi ki fito ki nemi wa kanki sabulun wanki da kanki ki fito ki nemi wa kanki qur'ani ko ya ce askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum ku zaunar da su a inda kuke ma'ana kai namiji kai za ka ɗauki ɗawainiyar ajiye mace ɗakin kwana ba ita wace ba liyunfik zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah kai namiji kai za ka ciyar da ita kai za ka kawo sabulun wanki da na wanka ba ita ce za ta yi kwaranniyar neman wannan ba sai Bature ya ce a duk ku bar wannan gatan da kuke ciki ku fito ku nema da kanku ashe ba gata ma ya nuna mata ba zalantar mace kawai wulakanta ta yi to ya kamata matan mu su sani cewa ubangiji ta'ala ya tsora mazaje akan su kuma wannan tsorawar da aka yi akwai maslaha a ciki akwai shugabanci a ciki dan komai sai da shugabanci sannan zai tsari duk wanda yake a da ayi kowa a kyale shi cikin shin kansa farko ce tsakaninka da danka kai ma duk ku zama daidai wa daida kar ka bani doka kare baka kowa ya cikin kansa idan aka haka hanya adalci kaga mutum zai ce ba zai yarda ba to dan me zai yarda dan me kuma zai zo ya diga wato ainihin mata akan wannan dan haka ya kamata iyayenmu mata su sani su kimanta mazajensu kuma idan aka zaburar da maza aka ce su yi aure ga familan da ke cikinsa kuma wajibi kenan a ja hankalin mata su kuma a faɗa musu zaman tare tsakanin wanci da wanci mata biyu karkashin igiyar namiji ɗaya ko uku ko hudu wannan abu ne da Allah ya zartar da shi a shari'ance duk da cewa rai baya so mace ba ta son kishiya amma Allah ya riga ya tsara babu yanda zaki sai ki kuma hakura kuma ki sani zama aure zama ne kike na ibada lokacin da kike zaman ibada ba wai kina tsarawa kanki abin da kike so bane ba kina bin tsarin da Allah ya tsara miki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara miki ko da bai miki dadi a rai ba tunda haka Allah ya ce ayi to kuma sai ki hakura ki tana da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
ka'ida shiga aljanna shine sai ka murkushe san zuciya, abinda rai yake so ka hana shi dan shari'a ba ta so, abinda rai baya so ka tilasta saboda shari'a ta ce ana so. Shi yasa annabi ke cewa ita aljanna an cika ta ne da dangin abinki, ita kuma wuta an cika ta da dangin abin so. Wato huffatul jannatu bil makarih wa huffatul jannatu bil kaza, wato ita aljanna an cika ta da abinda rai baya so. Shari'a ta ce je ka yi sallah guda biyar a yini ko lokacin sanyi ko na hunturu, ka tashi da asuba ka je ka halarci sallar jami'i, zuciya ba ta son wannan, amma in ka mutu shi ne abinda zai kai ka aljanna. Shari'a ta ce fitar da wani abu na zakka ka bayar ga mabukata, zuciya ba wanda ya fi kowa ruwa. Mutane yana mutum dan adam na san zuciya, kalla bar to yubun al ajila wa tazurun al akhira wa tuhibun al mal hubban jamma, to duk zuciya ba ta son ta bar zuciya, amma shari'a ta ce sai a murkushe zuciya sai a bayar. Ba wanda yake son mutuwa sai aka shar'anta jihadi, sai ka tafi ka je ka mutu a jihadi, kai hasara ranka da dukiyarka, ba hasara bane ba, za a rubanya maka lada a cikin aljanna. To wannan sinadarin shiga aljanna kenan. To ke ma ba kiya son zama ke da wance, ba kiya son kishiya, amma shari'a ta tsara ayi sai ki hakura sai ki bi. In ke kadai ce ma dai karshe dai zaki mutu, kamar yadda inda kishiya ce kuma zaki mutu. Ko ku mutu ku bar mijin, ko shi ya mutu ya bar ku, ko an gama kishi shekara biyar shekara goma kuna gaba da juna, kun sa yanku gaba, wanda kuke kishiya kansa ya mutu, sai yaya kuma kiɗa? Ke kin rasa, ita ta rasa ku, to ya za ku kiɗa? To saboda haka sai ki hakura, ki tuna wanda suka fi ki falla sun zauna karkashin igiyar miji, su ne matan annabi. Wani mata ne a gidan duniya suka fi matan annabi falala ko daraja? Ummuna Aisha, daraja dai kin san biki fita ba, yarinta biki fita ba. Annabi ya aure tun tana da shekara 7, annabi ya bar duniya Aisha tana da shekaru 18, ba ta kai shekaru 20 ba. Saboda tsabagen yarinta, an tambaye annabin wa ka fi so, yace Aisha. Aka ce wannan cikin mata kenan, cikin maza fa, yace babanta Abubakar Siddiq. Tare da haka Aisha dole ta hakura, bayan annabi ya aure ta kuma ya auro mata a bayanta, kuma dukkan su wanda sun girme ta kuma zawarawa, kuma ta hakura babu yadda za ta yi. Dan tsabar kishin Aisha, har wanda ta mutu ma take magana akan ta, ita ce ummuna Khadija. Idan annabi na maganar Khadija, sai Aisha ta ce bayan Allah ya canja ma da yarinya wacce ta tsohuwa, annabi ce rufe baki. Khadija ta ce mikin da dukiyar su lokacin da mutane suka haramta mun dukiyar su. Khadija ta yi imani da ni lokacin da mutane suka ƙarya ta ni. Khadija ta yi kaza, yake da daga mata Aisha ta ce daga nan ban sake ambatanta ba kuwa. Sai na kame baki na. Haka ta zauna da sauran mata, tana ji tana gani. Ta san annabin ya fi son ta fa, amma duk da haka tun da tare da sauran mata suke, kuma dole ya adalci tsakanin su. Allah ya shar'anta masa ma in ya ga dama ya iya fifita wata akan wata a zahiri, amma saboda annabi yana daukan kamala cikin dukkan al'amuransa, sai ya kasance ya tsara adalci tsakanin su. Aisha ta hakura haka, Ummu Salma haka, Juwairiyya haka, Hafsa haka, dukkan matan annabi suka hakura da juna haka. Har suka zo in ɗaya zata mutu, sai ta kira ɗan uwanta ta ce to kin ga mun zauna tare, mai yiwuwa wani abu ya faru tsakanin mu, irin abin da ke shiga tsakanin kishiyoyin juna, ina fatan ki yafe mun, kar ummata da hakiki. To haka ake bukatar mace mummuna, saliha, ta'iba, qanita, ta'iba, saliha, haka ake bukatar ta kasance Allah ne gabanta, tunanin aljanna ne gabanta, ba tunanin kawai a zo a yi bala'i a gidan miji ba, ba a yi rigima ba. Ki so wa ƴar uwarkin alherin da kike so wa kanki, kina da mijin da ya dauke miki kewa, ita ma me yasa zaki so ta je ta aikata zina kan titi har ta lalace dan ba ta samu miji ba? Dan ta samu miji mene ne kuma? In kun zauna kike da mijin da yake da ita ba wanda zai dawo ma da shi, wanda tafi kowace cikin ku ita ce wanda tafi kowa bin Allah, to dole sai an hakokotar da zuciya. Kuma mata sai sun gyara dabi'ar su wajen gudanar da maza, kowa ya kare haƙin kowa, kowa ya san akwai haƙƙi a kansa. Mazaje su san suna da haƙƙi akan mata, wanda dole ne mata su yi musu. Mace ta yi maka da'a, wannan ya zama dole. Mace in tana magana da miji ta yi da karamin sauti, kar ta yi da babban sauti, wannan ya zama dole. Mace ta zanto mai tsafta, ta tsaftace ɗakinta, ta tsaftace ɗakin miji, ta tsaftace jikinta. Ko ana talauci ana tsafta, mutum ko rigarsa ɗaya idan mai tsafta ne za ka gane mai tsafta ne. Ko ka cika masa garin nan da tufafi kuma idan kazami ne, kuma yana nan dai ya zama kazami kenan. Dan haka ki zanto mai iya tsari, ki zanto mai iya tarayyar miji. Ke da miji sai da daɗan magana,
sai addu'a ta alkhairi, zai fita a dawo lafiya, Allah ya taimake ka, Allah kare ka daga fitintunun zamani, Ubangiji ya arzuta ka da halal din zaka ciyar da mu gaba daya. Ya dawo daga cikin sarkin lokacin da zai dawo, kin san lokacin shigowarsa, kin yi ado, kin gyara jikinki, kin gyara ɗaki, kin shirya masa ruwan sha, abinci, kin tare shi tun daga bakin kofa, abin da ke hannunsa kin karɓa, kin aji malam malam ɗinsa kin cire masa, kin rataye shi sannan da zuwa bawan Allah, ka gaji kai menene, sai mutum ya rike kamar wato wani dan karamin sarki ne shi ma kawai a gidansa. Duk wahalar da ya sha a waje wallahi ya manta da ita, duk wahalar da ya sha ya manta da ita, saboda ya ga tausayi, ya ga rahama, ya ga jin kai, wanda dama wannan ake bukata wajen aure, wa ta'ala bainakum mawaddatan wa rahama, ga soyayya ga jin kai, ga soyayya ga tausayi. To wannan sai ya kasance shine abin da zai jawo hankalin mijinki zuwa gare ki, ko da kin mutu ba zai manta da ke ba. Yanzu da dama an samu daidaikun mata da suka yi kyakkyawan zama da mazajensu, maza ba sa manta da su ko bayan mutuwarsu. Wannan cewa wancan dai kan har yanzu ban samu canjin ta ba, wancan kan har yanzu ban samu canjin ta ba, irin wannan an same su, amma daidaiku ne ba su da yawa. To dole sai mata sun yi faɗa da zuciya. Yawanci mata wajen cewa ai mazan yanzu ai duk wanda su ce namiji ne ubanta su ta mutu ba ta da uba, ai kaza kaza, ai sai kina ɓata rai, sai kina ɗaure fuska. Ya za ki ɗaure fuska bayan ga kunan da yawa? Me na ɗaure fuskan a ciki, a me za a ɗaure fuska? Ba ina faɗa mu ne da kalmar wulakanci, haka Allah ya tsara ya zanto matan suna da yawa, me na ɗaure fuska a ciki? Duk abin da ya yi yawa a kasuwa kuma sai farashinsa ya rabu, to me na ɗaure fuska, me na ɓacin rai? Ki ba Allah ki shiga aljanna, za ki tsaya ki ɗan yana zuga ki, wani ki ɓata rai, ko a gidanku a zuga ki, karki saki fuska, za a rena ki, za a ci mutuncin ki. Wannan sakin fuskan shi ne zai tabbatar miki da kima. Haka kuma su maza su ji tausayin mata, su sani su ma suna riƙe da su ne don amana, su sani amana ce Allah ya ɗora musu. Idan matar ka ba ta burge ka, ba ta baka sha'awa, ta titi tana burge ka, kalli ta titin me take da shi wanda ya burge ka? Kina ta iya ɗaura ɗankwali, sai ka ce ka saurin ɗankwalin ka zo ka ce kin ga irin ɗaurin ɗankwalin da nake so ki mun. Gaskiya da gaskiya ke nan ko? Me ne za ka tsaya kana wani ɓoye ɓoye? Kin ga na gane wani ɗaurin zane, ke ma da Allah idan zo ki ɗaura ɗankwalin nan ke haka. Kin ga wata irin tafiya da na gano a waje, ana neman a jefa ni cikin bala'i, da Allah ki mun daga wannan katangar zuwa wannan katangar. Sai me? Mene ne dan kai wannan? Annabi sallallahu alaihi wasallam tsere yake da Aisha fa tsere, ka san fa annabi shi ne shugaban halitta. Tafiya aka fita shi da sahabbai, shi ne shugaban tafiya, da aka fita bayan gari sai cewa sahabbai ku yi gaba muna zuwa, ya tsaya shi da Aisha a baya, ku yi gaba duk masu tsaye ku bi da waye, ko yi gaba can aka tafi. Annabi ta cire kafar wando, Aisha ta ce me ya ce tsere zami, tsere ta ce tsere zami. Duk wannan dangin hankalin matarsa a jikinsa, in kai wai baka ta kwantar maka da hankali ba a matsayin halal, ita ta banza din da ta burge ka a titi, me za ka samu a ciki? Ka ɗauki su ta ba lada ga hasaran kuɗi, ga zunubi tsibe yana can yana jiranka, ka faranta mata rai, ka faɗa mata ya kake so da ita. Annabi ce mu yi tsere, sai ce to mu fita a guje, suka fita a guje, ta tserewa Annabi fintin kau. To wannan lokacin da ni an kawo ta tsara shekara bakwai, shekara tara, shekara sha ɗaya, ba dole ta tsere masa ba. To ta tserewa Annabi a guje, Annabi ya kyale ta, sai bayan ɗan ko biyu ta kai shekaru 15-16 ne ta ɗan fara nauyi, jikinta ya fara nauyi. Sai kuma ta rana an sake fita, sai Annabi ta sahabbai ku yi gaba mata, ho suka yi gaba. Annabi ce to yau kuma mu sake zubawa. Aisha ta manta da wancan kara, da aka zuba sai Annabi ya wuce ta, da ya wuce ta sai ke hazihi bitilka, ya ce yanzu ɗaya da ɗaya kira, kin tuna rannan nima kin wuce ni, to nima na rama. To kaga ummu na Aisha kira, Aisha za ta ɗauko ruwa ta sha, tana cikin sha sai Annabi ya ce rage mun, idan ta rage masa sai ya karɓa daidai inda ta sa baki, sai ɗora bakinsa ya sanya ragowar ruwan da ta sha don jawo hankalinta zuwa gare shi. Mutane sun zo suna wasa da mashi a cikin masallaci, suna koyan irin a jefa a cafe ana koyan harbi. Aisha ta ce ina son kallo. Annabi ce zo, ya tsaya daidai bakin kofar gida, ya haka ta ɗauki haɓarta ta ɗora akan kafaɗarsa. Annabi ya haka, Aisha tana ta kallo. Annabi ce kin gaji? Ta ce a'a. Ya ce to ci gaba. Ta ci gaba. Aisha ta ce wallahi wannan kallon na ma gaza da shi, amma dan in nuna wa mata matsayi na auren Annabi. Ta ce na tsaya ne yanga inda nake so. Sai Annabi ya ce kin gaji? Ta ce eh na gaji. Sannan ya ce to shikenan a koma gida. Yanzu kai matar ka za ta yi maka wannan. Ka zama kamar Fir'auna a titi, amma idan ka shiga gida sai ka ɗaure fuska, ka ɓata rai, ka hada gidan sama da kasa kana muzurai wai ba dama to me ba dama da na ciki me yana naka na ba dama ci duk wannan muzuran naka an jama zaka zo ka lallace ta wata rana mun yi wani azin da Mallam Abubakar ko da yusa gidan radiyon Kaduna ku Mallam Abubakar Kaduna yace wani mutum ne a jos muke wani azin da shi yace mutum ne matar za ta yi laifi ya laka da mata dan banzan duka ba ta kai shin siya wotan sai kuma da dare sai gana
ke gomma bacci kike yi ne gomma a yi na bukwai
kata ba bayan kamun dukan fiya a gajen gomma ne na barazana ɗin a ciki ka kwantar da hankalin ka ne na barazana a ciki ita ce likitar kafa da take ma maganin da ba wanda ya sai maka siya duniya lokacin da ka kamu kana cikin halin kakanuka yi inda za ka yi ka asibiti ba yadda za su yi da kai a dauke ka kai ka fari duk a banza sai an zo ita din da kare da kuma ita ce likitar ka a gida to kaga dan ne ne ba za ka ga kimanta ba za ka ga darajar ta ba kowa sai ya ga darajar kowa dan a zauna lafiya amma idan kace za ka bata ne ka sha kunu ba za ka saki fuska ba me ba za ka saki fuska ba ba sakin fuska ba kaya ma sai ka cire in an jima me kuma ba za ka saki fuska ba yanzu Allah ne ya riga ya tsara rayuwar a haka to sai ka ga kimarta ita ma ta ga kimarka ka kare dukkan haƙƙinka a kanta ita ma ta kare haƙƙinka kowa ya kare mutuncin kowa kai dai abinda za ka yi fata kar a tashe ka a kiyama ka cuce ta ke ma abinda za ka yi fata kar a tashe ka a kiyama kin cuce shi kowa yana tanafusi kuna rigaggeniya kana rigata biyan haƙƙi da ke kanka nata ita ma tana kokarin ta faranta maka wa fi zalika falyatanafasul mutazassisun a wajen wannan ne ake bukatan masu gasa su yi gasa wajen neman aljanna wajen neman yardan Allah abinda muka faɗa nan daidai ubangiji ta Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure kuma ko tuntuban harshe ubangiji ta Allah shi ya fi mana auren da aka yi Allah shi ba da zaman lafiya waɗanda suke da bukatan za su yi aure ba su da hali Allah shi ba su halin yi masu shi kuma ubangiji ta Allah ya ba su ikon karawa ubangiji ta Allah kamar da ya tara mu a wannan waje mai albarka Allah ya tara mu a gidan rahmarsa duk waɗanda suke cikin rashin jin daɗi a sakamakon zaman auratayya Allah ba su hakuri da juna Allah ya sasanta tsakaninsu Allah ya haɗa zukatansu Allah kaɗai hau tsakanin dukkan waɗanda suka zaɓi rayuwar aure a matsayin rayuwa dukkan mata da suke cikin wahalhalu sakamakon rayuwar aure Allah ubangiji ya buɗa musu haka mazaje da suke cikin wahalhalu suna cikin rayuwar aure Allah ta'ala ya buɗa musu kuma dukkan ma'aurata Allah ya ba su zuriya ta gari Allah ba su hakurin zama da juna Allah ya tara mu gidan rahmarsa gaba ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullah ta bismillah
assalamu alaikum ina fata wanda ya rubuta kardu kaman guda hudu wanda ya rubutun ya zo don ya rubutu wanda yake ban gane su ba ya zo kusa-kusa sai ga mani a take ma sai a sake to ta wani takardun aka rubuta tambaya ta farko cewa wai ya halitta mai farilla ya bi munafila
akan kullum ya halatta mai farilla ya bi mai nafila duk da cewa matsala ce da an yi saɓani a kan ta a tsakanin malamai waɗansu malaman suna ganin man farilla ba zai bi mai nafila ba waɗansu kuma suna ganin zai bi shi dalilai dai na shari'a sun nuna halaccin yin haka akwai hadisi cikin Bukhari wanda Mu'adh bin Jabal ya kasance yana yin sallah tare da annabi sannan ya je masallacin unguwarsu kuma ya yi musu limanci na wannan sallar wanda shi kun ga nafila yake su kuma farilla suke kuma annabi ya san haka ba tare da ya hana su ba sallallahu alaihi wasallam da waɗansu dalilai da dama da malamai ke kafa hujja da su haka daga cikin malaman malikiya wanda ya goyi bayan wannan ra'ayi akwai al-qadi Abubakar ibn al-Arabi al-Maliki cikin littafin sa Ahkamul Qur'an cikin tafsir suratu Ali Imran
tabi yace wato kuma ana iya bin musabbiki shi ma sallah
wannan ita ma mas'ala ce da malamai suka yi sabani akai mazhabin Imam Malik ibn Anas da mazhabin Abu Hanifa suna ganin masbuki ba za a bi shi sallah ba amma a mazhabin Imam Shafi'i da Ahmad bin Hanbal suna ganin masbuki za a iya bin sallah idan an ce masbuki kuma shine mutumin da wato yazo ya samu wani abu na sallah bai wanda Mu'adh bin Jabal ya kasance yana yin sallah tare da annabi sannan ya je masallacin unguwarsu kuma ya yi musu limanci na wannan sallar wanda shi kun ga nafila yake su kuma farilla suke kuma annabi ya san haka ba tare da ya hana su ba sallallahu alaihi wasallam da waɗansu dalilai da dama da malamai ke kafa hujja da su haka daga cikin malaman malikiya
wanda ya goyi bayan wannan ra'ayi akwai al-Qadi Abubakar ibn al-Arabi al-Maliki cikin littafin sa Ahkamul Qur'an cikin tafsir suratu Ali Imran.
Tabi yace wato kuma ana edin masarufi shi ma sallah,
wannan ita ma mas'ala ce da malamai suka yi sabani akai. Mazhabin Imam Malik ibn Anas da mazhabin Abu Hanifa suna ganin masbuki ba za a bihi sallah ba, amma a mazhabin Imam Shafi'i da Ahmad bin Hanbal suna ganin masbuki za a iya bin sallah. Idan an ce masbuki kuma shine mutumin da wato yazo ya samu wani abu na sallah bai samu sallah gaba ɗaya ba, yayin da ya tashi yana cika abin da yake kansa din nan, to shine wai zaka iya koyi da shi idan ka shigo masallaci ko ba za ka yi ba. Shi ma dai wannan al-aslu shine zaka iya bin sallah, ba wani dalili da yazo daga annabi wanda ya haramta bin sallah. Kuma ko da a malikiyance da suke da aka ce shi masbuki ai duk ko a malikiya an yadda, yayin da masbuki ya tashi yana biyan abin da ke kansa na sallah suka ce fa huwa kal musalli wahdahu, ko da ahlari haka ce fa huwa kal musalli wahdahu, daidai yake da masallaci kadai. Idan ba dita kama shi kaga sai yayi, idan kaji ta kama shi sai yayi, tunda yanzu ba tare da liman yake ba, wanda yake sallaci kadai ko kaga zaka iya bin sa. Wannan shine abin da yake jarin al-qiyas, abin da yake gudana kan kiyasi wan nazarul fiqhi. Allahu a'lam.
Sai tambaya ta uku yace wai shi maganar hijabi na mace ne suka wannan dole ne ko kuwa ba dole bane ba?
Abin da ya shafi rufe fuska, malamai sun yi sabani kan wajibci ko rashin wajibci, musamman dai marubuta na wannan zamanin cikin manyan malaman duniya da Allah ya arzuta mu da su, su duk malaman kasar Saudiya gaba daya, irin su mufti din Saudiya Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz, suna ganin rufe fuska wajibi ne, wanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani yana ganin rufe fuska ba wajibi bane ba. To ba wai girman kowa ko abin da sai zamu kalla ba dalilin da ake kafa hujja da shi. A gaskiya dalilai na shari'a sun nuna rufe fuska ba wajibi bane ba, idan an rufe dai mustahabi ne, amma ba dole bane rufewa, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ganin mata fuskar su a rufe ba tare da yace ku rufe abu dake ba tare da yace ku rufe ba. Kuma gashi ku kalli suratul Nur, Allah ya ce qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, fadawa mummunai maza su rufe idanunsu. Me ake nufi da rufe ido? Ma'ana su daina kallon mata. Inda ace fuskar a rufe take sai an ce ka rufe idanka, ashe tana bodo ne, shi yasa kai aka bukaci kai me? Wannan shine abin da ya tabbata lokacin da Annabi ya je hajjin bankwana, wata mace ta zo tana masa tambaya, sai Fadl ibn Abbas yana bayan Annabi da matar ta tawo fuskar ta bude tana yi wa Annabi tambaya, sai Fadl ibn Abbas zai koyi na kallon ta haka, sai Annabi haka ya ture fuskar sa sai sake lekowa tana gefen yana kallon ta, sai Annabi ya sake ture ta haka yana sore ya haka mata. To saboda kaga da ake rufe fuskar wajibi ne, da sai Annabi ya ce rufe fuskar ki, amma bai ce rufe fuskar ki ba sai ya rinka ture shi mai kallon ta din ya hana shi kallon ta. Saboda haka rufe fuska din ba wajibi bane, amma idan an rufe to wannan ko ba laifi bane ba.
Ina gani a tambayan na ku kan taba maza ba, suna gani cewa ko yaushe manganin mu yana taba maza bane, ba haka bane, kasancewa mai sallan nafila mai sallah zai iya dishi hadisi mai tabbata ba na aiki ma'azuma kawai ba, wai tabbata cewa manzala zai tafi cikin yaki, zai yaki yana cikin tafiyan yaki kamar ranar gazuwat na abin nan Hudaybiya, yayi raka biyu da jama'a na daya suka yi raka biyu tare da shi, kuma ya san musafir kuma sallan sa raka nawa ne, raka biyu ne, shi da ya yi rundun na daya wanda ya raba su su yi raka biyu suka yi salamu alaikum sun tafi, shi ya tashi a tsaye kuma shi kare shi ba musafir mai tafiya ne, raka biyu shi ne nasa na farila, shi jama'a suka sake dawa suka bi shi ya raka biyu, nasa na raka biyu karshe na fila ne, masu bin sa farila ne, ga fata ga gane shi kansa aikace na fila ya masu sallan jama'a ba na aiki ma'azuma ta hadisi ne karara cewa manzala yana sallan nasa aka bi shi da farila, to wani irin manzala kuma mutum ne? Haka zalika shi mazhaban malikiya, a cikin malikiya suna nuna cewa mutum da ya zo ina cikin sahu shi an wuce masa raka uku, shi imam alwalan sai kaiya shi na jawo shi ya jawo mutum da ya zo karshen sahu ya zo raka ya wuce masa raka uku, ni ya ci gaba zai bayar sallan ko zai bayar ba? Wanda imam alwalan sai kaiya ya jawo shi ya zo shi kuma bai taba samu raka ko daya ba, zai imam ko zai ba? sunan sa ne to shike ne makata kare wai da kin dai a ce wai to shi ma makuku ne shi ma kun jira shi ka dai zama ne duk wadannan fahimta ce ba gane ana san da shi tambayar ta gaba wai menene hakikanin fata kamar ta mudu aiki da fata mudu mana ko an ji ne me magana akan ta
Mai kike nuka ce ne me fata wadda aka
na yarda amma eh jaizi ne amma ka me shi ka ce me hukunci za dai duk fatan da aka gima shi a mai kasance dabban da ake yankan sa
dabban da halata ce
dabban da aka yanka shi halata ce amma don an yi jima fatan jaki bai koyi ba ba mun zai yi amma abinda ake nufi shi ne fatan dabba wanda ake in an yanka shi za ci wannan shine rajin kaurin malamai saboda manzo Allah ya ce yake cewa ayyuma ihadi zadubi ga fakar tawwa duk fatan da aka gima shi ya zuga fito daga cikin najasa kuma zuwa cikin tayi to wata jikin da ya kayyada wannan umuma saboda ayyuma a cikin larabiya ayyi yake zo ne shi ga umuma kuma ga ihadi na kira ce a hada kan ayyi duk baki da ya fata ko da fata mutum ne aslan dan an bai wannan ne to amma da yazo ya ce jema fata shi ne abin nan zaka'insa za ka ke cewa mana shi a ba sarki ba shi ne zaka'insa kamar an yanka shi da sauran haka duk fatan da aka jema shi kanka an yanka ne to ka ga yanka kuma na yi ne dabban da ake ci domin an yanka dai an yanka biri su daga bakar zuwa arewa na za shi ne ba za ci ba to saboda haka abin da yake ake ci ake yankawa shi ne jemawa shine za a iya amfani da shi kuma ba dama mutum sai da fatan mushir ba jima shi ba haram ne shi an jima shi zai san da shi kuma zai iya sallar da shi shine raji magana wanda mutum ke so kuma ko ma kafi ne ibn Abu Bakr a ce akwai sabani uku wanda akwai ra'ayi Imam Maliki akwai ra'ayi Banbaza ba akwai ra'ayi kuma daidai kuma malamai ra'ayi karanci na magana Imam Maliki da ma kuma da rajin mazaba cewa zaka iya saka shi kai sallah kuma zaka iya bar tun fara ayi sallah shi ba komai saboda haka wanda yake sa bal wanda aka so shi turi aka jima shi shi sallah shi ba komai
to dai tambaya ta magana zuwa zuwa sujada wanda gwiwa ake zuwa ko da hannu
duk abin da kai daidai ne shi ne raji ne in kayi da kuma hannun daidai in kayi da kuma daidai ne sau da ko da magana ce yake bukatar saurin bangaren akwai malamai da suke ringiya a kan gwiwa ko da suke ringiya a kan hannu amma raji ta cikin akwai malamai duk abin da kayi daidai ne shi ne abin da yake kayi da gwiwan kayi da wannan hannun kayi su jira da yadda ake so.
To sai tambaya akan maganar shi ma na hukuncin junubu istiraha zama da ake yi a kowace raka'a
jalsatu
istiraha
ba julus istiraha
junubu istiraha ya tabbata cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma hukuncin su cikin sallar ba wajibi bane ba hukuncin ta mustahabi wanda yana da lada wanda bai ba kuma sallar ta yi kuma ba wai annabi ya yi shi bane bayan ya tsufa akwai malaman da suke tawilin waɗannan hadisai su ce annabi ya yi wannan bayan ya bayyanka duk suke ruwayan hadisin ba abin da ya nuna haka kafara ce ko ƙarin bayani daga bakin waɗansu cewa annabi ya yi bayan ya bayyanka ba haka bane ba
ƙarin bayani abin da ma Jafar ya faɗa akwai wanda suke so su yi kokarin su zaɓa wannan hadisi saboda son zuciya mu ba mutum su zama cin sunan wannan sunan ba mutta'abi ne to amma ka kuma Buhari ya bawa ba wannan hadisi Malik ibn Huwairi shi ya ruwaito a cikin wajen manzo Allah ce sallu kama ra'aytum musalli shabni bi zakka ina daga cikin wasan da suka zo karshe mai ayyukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya ruwaito wannan hadisi da ya zo a cikin shafin sahabban da ya tare ya je ziyar manzo Allah da su da kuma tsawon tabi'ai shi ya zo ya ce na zo ne koyar muku sallah da nabi manzo Allah yana yi ba kan lokaci bane kuma ba wani na nufi sallah bane zan nuna maku sallah yadda manzo Allah yake yi shi dai gera sa istira kafin ita shi shi sahabi inda suka gan shi da sauran sahabbai shi suka gan ta gan sallan sa yayi daidai da amrun sana shi kana hala shine limam masallaci sun shi ma fa'adi ne to kaga wannan sahabban da biyu musamman Malik ibn Zuwairi shekarun sa sharu matashi kuma wanda suke cikin masallaci yawanci tabi'ai ne su kuma girma ya kai su suke wannan girma su tsira su kai shekara 60 ne ko shekara 40 kuma matasa ne to sau da haka mutum yake dauka wannan maganar fada wannan maganar su zuciyarsa musamman mutum da ya kanta tafsir alam wannan basam ya yi maili a kan cewa jasa fi tsira ba san da ita wasu maza na yi wani ita ne zane kuma can buhari shekaru ne wuce zane buhari ba wa baya cikin buhari sau aka magana ba sa maza ce ba ifa ba a dogara da shi ana yi samun rance tana tambayar wani mace wadda aka saki idan tana cikin idda tana izuwa wurin wa'azi kuma tana izuwa masallaci matar gona ma za ta tafi ba wai masallaci gonar can karshen duniya ta tafi gonar ta nema abin da za ta ci mata je wa'azi ba ya lissa tare ne ba na gida wa'azi ba abin da hana ta yi ma'azi kuma zuwa masallaci ba wanda ya hana ta shi zuwa bikin banza da yawon banza da ba ya daba ko a ce wajen independence wajen wasan banza da ake na turawa ba za ta ba amma gona da bata da abin nan yanzu da muna Allah ya kauce ne tana da abinci ta ji ta zo ko ta zo ta ce da abinci da ayyan ta ba wani yana ta Allah ya samu dace
na tambaya wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani wakan jama'a iri nawa ne annabi
nau'in wankan farida ne ko kuma wankan siffar wankan janaba ne siffar wankan janaba abinda muka sani dai nau'in guda biyu ne amma suka yi kamar juna shi ne wata nan gashi yana da yawa ya alwalan shi fara wanki nan ya nini ka fi wanki nan wata nan kuma shi kawai sa annansa ijika kansa su kuma wani zuba ruwa kai amma duk waɗannan bai taɓa fasa yin alwala ba kafin yi wannan shi wani siffar da yanzu amma cewa siffar ce a wanke nan uku a sake wanke wannan uku kamar kista na shi wajen kan yi ke zaba shi wanke su wannan shi ne tabbata amma mutum kana jin sanyi don in ka zuba ruwan zai zama tashi an karka fara wanke wannan ya nini kafin a nan wannan da ajifin cewa yi wujibu ta yammu wannan ba komai amma ka kamar da shi cika jiye ana yi samun dace
ƙarin bayani shi ne ko da mutum bai alwala ba kuma wanka ya yi don akwai hadisi cikin sahihin muslim da yake zana ingancin wankan janaba ɗin ko da mutum bai alwala cikinsa ba sai dai ya ta alwala ɗin a cikin wankan dama hukuncin ta ba wajibi ba ne ba sai dai don mutum ya yi ta tayi wato ya samu ƙarin lada kenan saboda koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan mutum bai yi ta ba kuma wankan ya yi matukar ya ga mai jiki da ruwa kuma ya yi niyya wannan shi ne abin da ake bukata wajen wanka ɗin kuma ko da bai yi alwala ba kasancewar ya yi wankan janaba ɗin idan ya fito kuma zai iya yin sallah da shi matukar bai yi wani abu cikin abubuwan da ke warware masa alwala ba saboda idan alwala ta same ka kuma wani abu da ke wajabta wanka ya zo ya same ka to lokacin da ka yi wankan janaba ka wanke har alwala ɗin gaba ɗaya kenan saboda haka ko da ba ka yi alwala cikin wankan janaba ba za ka iya yin sallah da wannan wankan nan kuma.
Sai suna tambaya menene hukuncin namijin da baya adalci tsakanin matan shi kuma da menene tsakanin gwagwarmu da mai almi
a karin bayani lalla na ganye da malamin ya yi bayana nan wai su a cikin ku suna karanta fatawa na Ibn Baz inda malam Ja'far ya faɗa haka ne amma Ibn Baz yake ganin cewa in za ka yi wanka jama dole shi kai alwala shi fatawar sa ne har abadan kuna ga muna yin magana ba wai kan ra'ayi ne bane sabanin malamai ne amma aka ga ra'ayi ne ake fada kana daga wani gani wannan kuma ta rage ma cewa da amma ja bai fara ka ga yin Ibn Baz yace eh ka Ibn Baz yace ai fatawa duniyar nan ina nan malami ne babba amma ra'ayi magana ko da suke gani cewa wankan mun da wankan shi kansa ma tafiya da alwala yake amma Ibn Baz yake ce min baba auda bi shi yau alwala na fata na yin saboda karci 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 zai kan tafi mai gidan cewa shi ne kake ci ka ci kuma mai wai
da bambanci mai arami da mara arami da bambanci zuwa da mai arami gauru
bambanci su e bambanci sa a bayyane ki duk wanda ya aure ya ci karbi a jinin sa wanda ko bai aure bai na nan a jinin sa amma jisen da suka zo na kiriya cewa ruwa mutum fadan ta cikin wuta yake wannan duk kayan banza ne bai da asali lalla mai goron wanda yake kiyam laili yake azumi sa da cinin da alhamis ba ga mutum ba ne mutum ne mai tsoron Allah bayan da za a ce da shi shi wanda baya adalci a shikanin matan sa dama tashin kiyama su za a kalle su za a raba shi ne jikinsa guda biyu ita soyayya ba mallake maka soyayya ba kai ta ba samun farin ciki ko hushi ko soyayya baka da dakila ciki Allah shi ke ba mu kai matan ka guda biyu a kowane na kaso ta ba yin da za ka yi amma ka nuna duniya cewa ita ce a gaba ba kai ta ba kai adalci ba za ka yi ba amma ka fito kana na aiki a zo nan ko ina za ka fice sai wancan aiki wancan bata zama mu'allaka ba daidai ba ne to saboda haka ana suka adalci a wajen raba kwanaki ne a wajen cin masu kaya ne a wajen maganganu da zaka yi masu ne amma soyayya na maili na wanda ranka ya fi so kwayanka kana da wannan amma ka fito duniya ka nuna mutane wani ba yarda ba sha alhaji ka wannan shi ne dai bayan da za a yi da shi mutum yi son zuciya irin na wutan nan ajiya ta mallake shi shi duk komai abin da ake shanta wa canjiya waɗannan kamar su ba mata aure ba ne wannan mabuzanci ne bai kamata ba ranar tashin kiyama za a raba ka biyu an za a rama saboda in Allah ya ce in ba ku da iko ka hawo in ba ku da iko ka adalci ka yi da fanki huma ta bala kun binan nisa'i shi ce mas na su lafa wabba fahim kiftu me
Allah ta
kuna jin adalci ba za ka iya ba ba kuma daya karfi daya na shirka laha ya fi maka
na'am karin bayani a nan gurin shi ne kar wani ya hada wannan da hadisin da muka karanto dazu na cewa an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ka fi so ya ce Aisha wani zai ce to kila yana gurin kamar zai dan rikitas gaskiya lamari babu rikitaswa soyayyar zuciya babu yanda za a yi ka iya daidaita tsakanin matanka ka ji yadda kake son kan dai haka kake son Rabia wannan ba zai yi ba ubangiji ta Allah ya nufanta wanda ya ce walan tattasi'u an ta'adilu bainan nisa'i walau haraftu ko da kun son ku daidaita tsakanin mata ba za ku iya ba ba yanda za ku iya in dai san zuci ne wannan soyayya cikin zuciya wanda ba za ka iya ba amma a aikace dole ne kai musu adalci adalci wajen ciyarwa abinda za ka ba waccan ka ba waccan adalci wajen tufafi irin darajar ran da za ka sa waccan irin za ka sa waccan adalci wajen kwana adalci wajen duk abinda yake na zahiri shi ne za ka yi amma adalci na zuci ba za ka iya ba ka ce sai ka daidaita su don haka annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa ya fi son Aisha a zuciyarsa amma bai taɓa fifita ta ba kuma a kansu shi yasa ko da lokacin da yake cikin cutar adali haka ake yawo da shi yau akai shi can ɗakin gobe akai shi can ɗakin har sai da jikinsa ya yi nauyi sai ya tara matarsa ya ce ku yi izini ku yi abuwa ku yi rangwame mana in zauna a ɗaki ɗaya shi ne ɗakin Aisha suka ce mun yafi sun yi nemi izininsu kafin ya haka kafin ku in yi gada ma ɗaya zai iya tsirtarsa su kuma Allah na iya goyon bayan su ta fuskar wahayi amma da annabi koya mana adalci sai da ya nemi alfarma suka ce sun yafe sannan aka yi jiya sa ɗakin Aisha har Allah ya karɓi rayuwarsa ƙarshe kuma aka bin da yake a wurin dan haka dai kun ji bambanci tsakanin wancan hadisi da kuma abin da muka faɗa ne wai yana sama ita aliki game da wannan matsalar yanzu ba
dai gobe da safe mala abdallah zai fara insha Allah shi mala yi kuma shi a yi taliki duk tambayoyi abin da ka yi ya gamsu amma insha Allah gobe kana son taliki shi a faki da amma dai ya yi don a yi ka sana mamari mai za a yi ma ba za a ji ba insha Allah ana sa taliki za a yi sosa zai ka fara daidai ana yi samun daji addu'a da ake yi ba kowai tashi ana addu'a a miya ne kowai yi addu'a majlisi ba ana
kallon
majlisi kowai amma sai a ce wai ana daga na wani nari ba tabbata da shi ba shi ne a yana shi na abinda ya tabbata ba ana kallon abu masu wasu da fasu da kowai nata
ba na ka fara ta majlis annabi ce ba inda ka zauna kai to ubangiji ta'ala zai kankare maka zubanka shine subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ماذا لما تردو إن كذونا ولن كراتوني كاسواني أو في الزيء إن كتاشي وانا ذاكي ألا يجيك وانا أقول لك الله أكبر